بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله ملوكي يساك تعلموا وأن يمتي نليتنن biyu ga watan Dhulqa'da ce a shekara ta 1439 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda shine 16 ga watan 7 a shekara ta 2018 a lissafin miladiya. Darasinmu na 66 da karatun littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhinsa na Malam Salih Al-Sheikh. Darasin da ya gabata mun karanta abin da malamin ya ambata dangane da jahiliya muqayyada, muqayyada bin nisbati lil zaman, muqayyada bin nisbati lil makan, muqayyada fi shakhsin duna shakhs. Haka ne ko? Yawwa. To inda zamu tashi dori ne akan abin da ya ambata, da haka ba sai mun maimaita wadancan abin da abubuwan da suka gabata ba. Inda yake idza tabayyana hadha ku fal jahiliyatu tahtaha mabahithu kathiratun wa tafsilat, to sai yake wa muradul musannifi. Na'am, tafadhal. Idza tabayyana hadha, in wannan ya bayyana gare ka kashe kashen jahiliya, akwai jahiliya mutlaqa ita ce ta makana qabla bi'thatin nabi sallallahu alaihi wasallam, kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa jahiliya, in aka yi itlaqin kuma jahiliya ita ake nufi. Akwai kuma jahiliya da aka takaita ta ita ce muqayyada, ko dai a kayyade ta da wani zamani, jahiliyar mutanen kaza, al'umma kaza ko zamani lokaci kaza, ko kuma da wani bigire ko wuri ko gari ko ƙasa, a ce jahiliyar mutanen gari kaza ko ƙasa kaza ko jama'a kaza ko ƙabila kaza, ko kuma a ce wani mutum ayyananne akwai jahiliya tare da shi, wani yana da wannan wani kuma ba shi da wannan sifa ɗin. Karkashin wannan ne har ya kawo mana hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda muka yi magana a kansa dai makon da ya gabata. To bayan ya faɗi wannan sai ce in wannan ya bayyana gare ka, ya kamata ku sani cewa jahiliyan nan ƙarƙashinta akwai bincike mai yawa, matsaloli da yawa da za su shiga, da kuma bayanai da dama. To amma duk koma mai aka yi, muradin al-musannifi shi wanda ya rubuta wannan littafi, tunda mai sharhi ne yake faɗin wannan, ma'ana yana nufin Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab da ya rubuta littafin Fadlul Islam, to muradinsa abin da yake nufi rahimahullahu ta'ala bi iradi hadha al-hadith, da ya kawo wannan hadisi huwa hadhihi al-jumla, shine wannan jumla din, wannan jumlar wacce a cikin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muttabi'in wa muttabi'in fil islam sunnat al-jahiliyyah, ba ya faɗi mutum uku waɗanda Allah ya fi tsana ba, yawwa, to a cikinsu ai ya faɗi mai neman sunnar jahiliya a musulunci, gashi musulmi ne ya musulunta, amma kuma yana neman ya yarda yana so a aikata sunnar jahiliya. To mai wannan aiki
yana cikin mutanen da Allah madauki ya tsane su matukar tsana baya san su kuma yana fushi da su to dalilin kawo wannan hadisi asali shine wannan jumla din to sai ce wa hadha fihi akbaru at-tahdhir wannan magana mubtajim fil islam sunnat al-jahiliya a cikin ta akwai tsoratarwa matuka mai girma min an yad'u ahad ila shay'in min sani'i ahli al-jahiliyyah wato akwai tsoratarwa daga a ce mutum a samu wani mutum yana kira zuwa ga wani aiki na mutanen jahiliya yana so a aikata shi abinda aka gada daga wasu al'ummomi da suka gabata na al'adu ko na aqidu ko su ayyuka ko bukukuwa ya zama cewa abin da yake so a aikata shine wannan bayan ku shi musulmi ne wa sunanihim da sunnonin su wa tara'iqihim da kuma hanyoyin su na rayuwa addinan su fikirorin su ya zama wannan abin shi yake sha'awa ya zo da shi a cikin musulunci a rika aiki sawa'un yace wannan ba bambanci akana zalika fil aqaidi wat ta'abbudat wannan abun ko a bangaren aqida ne ko kuma abubuwan bauta ma'ana abubuwan ibada au kana fi ma dunaha ko kuma abin ma da bai kai haka ba idan dai har cikin abin da ya shafi tafiya da cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga wani yayi abu da ba daidai ba yace a'a a daina kaza ai kaza to wannan ya nuna abu komai kankantar sa indai al'ada ce ta wasu mutane to mutun ya guje shi ya aikata abin da yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafiya da kallo hatta kallo kun ga kyafta ido din nan da mutun zai kallo wani ya dan sunna masa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan wata rana sahabbai suka saurara lokacin da aka kama wani daga cikin kamammu sai daga baya yake ce musu ya aka yi sai ai mun sai suke cewa mun saurara ne muna jiran ka dan nuna mana yar ishara cewa a kashe shi yace ai bai halatta ba a ce annabi yana da kha'inatul a'yun kha'inatul a'yun shine abin da za a kalla na yaudara a idan mutum ya kasa gaya maka da baki sai wani ya winke ya alama da wani zai gane shikenan sai a ji a dau mataki in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wannan ma ba daidai bane a rika yi to ina ga sauran abubuwan da suka shafi tufa da aski da tafiya da sa kaya hula da makamantin su dan bangaren ko kala kaza ko kala kaza da makamantin irin waɗannan abubuwa da riga iri kaza a lazimta wa mutane mutun ya dauki wani abin da ba a san shi da shi ba ya dora ma kansa ko kuma abin da ya shafi sigar cin abinci da wani gayu aje farce irin waɗannan abubuwa abubuwan da ya za ka lissafa su sun isa ai maka littattafai ba littafi guda ɗaya ba musamman irin mun lura da irin halin da muke ciki mu yanzu a zamaninmu na kokarin a dode kwakwalan al'ummomi sai abu ɗaya ake so su bi abu ɗayan nan shine da aka tsara musu alamiyyan internationally cewa abu ɗaya shi ake so addini iri ɗaya ake so tunani iri ɗaya ake so an tsara wa mutane a sako a ta yi a ba wa kowa ƴanci kamar dabbobi kowa ya abin da ya ga dama duk wanda zai ce abu kaza haram ne a ce a ka takaita ƴancin ɗan adam sai a sa masa hukunci in ƙasa ce a daina ba ta taimako da makamancin irin wannan abu to babu lokaci mai hatsari na irin wannan abu irin halin da muke ciki yanzu wajibi ne ilmantar da mutane faɗakar da su akan addinin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da riko da ita ko menene mutum zai shiga cikinsa na damuwa da musgunawa da za a dame shi da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga karkacewa a addinin yace ko kuma wannan abun bai kai haka ba yace wa idza nazarna ila hali hadhihi al-ummati idan muka lura da halin wannan al'umma tamu wajadna za mu samu annaha cewa ita wannan al'umma ma usibat illa annaha fatahat abwaba sunanil jahiliyyati ala an-nas cewa wannan al'umma ba a jarrabe ta ba da musibu iri iri sai face saboda sakamakon sun bude kofofinsu su karbi sunnonin jahiliya kowa ya ta kawo nasa al'adun farisa al'adun rumawa al'adun waye duk suna nan ko ina da ana cewa an fi damuwa da al'adun yammacin duniya yanzu da yammacin da gabashin ba inda aka tsira kowace sakafa ana kokarin ai tallanta musamman a tsakanin musulmi tunda mutane suka samu hanyoyin sadarwa din nan da mutum shi kadai a daki zai dauki abin da ba dukkan al'ummomi suka dauka ba ma'ana shi kadai yake bibiyar wani abu shi kadai ake koyawa zai iya samu wani abokin da suna tattaunawa da shi ya dora shi akan wata hanya ba a san ma ya canza ba kuma yana cikin mutane da lokacin radio ya shi kadai ne kuma abu daya ake ji duk abin da aka sa duk duniya iya mai ji da iya abin da zai ji aka ba ka samu television kowace kasa da tata guda daya ce duk kasa sai abin da aka sa to shikenan kuma sai aka zo a hankali hankali sai aka samu channels din nan yawa mutum zai sa da yawa ya buda ya zabi inda yake so to hankali kuma gashi an shigo yanayin da ba channels ba ta hanyar internet wayoyi gasu na yanzu wayar da ba ta da har hanyar da za a hau internet ba ta zama kauyanci har an daina ma ina jin sai mutane kaɗan ne masu shi to duk wannan abun hanyoyi ne na a canza kwakwalen mutane don babu abin da ke da tasiri a rayuwar mutane yanzu irin ilami harkar media abin da ake gaya maka gobe ma a gaya maka jibi ma a gaya maka da wahala baka gaskata shi ba kullum nakan bada wani labari mun zo irin wannan zancen na media ko yadda ake tasiri akan kwakwalen mutane ai ta maimaita abu daya ai ta maimaitawa ko da an samu wani da ya magana cewa wannan abun ƙarya ne to gobe sai ka ji an maimaita shi sai wani ma ya fito ce wannan ƙarya ne jibi sai a sake maimaitawa to tun ba ka yadda suka ce to tun da naga an maimaita ko su ne suka fi gaskiya ne shikenan sai a ta nanatawa hannukan baku labarin wani malami malaminmu da aji yake cewa yanzu sharrin ilami ya kai kamar mutum ne yana zaune sai wani ya zo ya ce masa kunnanka ya tashi ya koma ƙeyarka kunnanka ya koma ƙeya farkon faɗa sai ka ce rashin hankali ne wannan mai magana ba shi da hankali sai sake nanatawa sai sake nanatawa tun kana ƙaryatawa sai ka fara yin haka za ka so sa ƙeyar ka kaji ko da gaske ne kunnan ya tashi daga nan ya koma nan to tasirin ai ta maimaita maka ƙarya haka yake kuma wannan media da muke ciki wallahi haka ne in zamu duba mu yanzu irin yadda ake yakar mu a wannan ƙasar tamu da jaridun ƙasar nan tamu irin abubuwan da ake rubutawa a jaridu tunda mu ba mu da tamu yawa ba mu da namu wanda suke muke faɗin ra'ayinmu wanda za mu sa shi sauran al'ummomi ma kowa dole su ya karanta amma mun tilas nasu sai mun karanta to kullum abinda ake sa wani stereotype kamar yadda ake cewa abinda suka ga dama su faɗa ko ka yadda ko baka yadda ba akwai wani can yana yadda musamman masu tsare-tsaren da za su gudanar da shugabanci da sauransu ana cikin hatsari to banda wannan misali harkar ko siyasa ko makamancinsa a ɗabi'unmu tafiyarmu yanzu da in aka ga mutum da irin wannan askin da ake zamanin yanzu askin yan bal din nan da ake ɗaukowa a yi zanko wani kaman zakara a yanke wani gefe a bar wani gefe irin waɗannan abubuwan da sai ka ga mutum yana yin ƙyamar sama ake farko-farkon abin da mutane marasa hankali ake ɗauka amma yanzu abin yana haɓaka da sabulai wandan nan ta baya a sa wani ƙarami a ciki a sake kuma babban na waje da take wandan aka koma zirikwata duk dai irin waɗannan abubuwan a hankali hankali suke shigowa mutane wasu ne za su fara shi daga mutum ɗaya ya ɗauka sai a ce ai shi ne yanzu shi ake yayi idan ka je kasuwa sai ka nemi abin da aka sani da ana sayarwa babu shi sai irin wannan yanzu ake sayarwa ka nemi na da ka rasa duk wannan suna daga cikin hanyoyin bata tarbiyyar al'umma to idan a sutura an samu wannan fama baluka dangane da abin da ya shafi aqidu da ibada to mu je al'umman nan bata shiga wannan yanayi na musibu da tashin hankali ba sai da ta bude kofar ta kowa ma ya kawo nasa ana karba shi abin da yake nufi yace fa ibadatul awthani bautar gumaka ma ja'at basu zo mana ba illa an tariqi bitigha'i sunanil jahiliyyati sai ta hanyar neman sunnar jahiliya domin aikin masu jahiliya ne a koma ana bautawa gumaka wani zai ce yanzu a musulmi akwai masu irin wannan harkar ta gumaka ina ce a cikin mu har yanzu akwai a cikin al'ummar mu nake nufi akwai mutanen da har yanzu suna girmama al'adun maguzanci da waɗanda basu musulunta ba suna nan har yanzu basu musulunta ba yanzu masu wasan dodo da ake samu a nan eriyoyin mu wasan dodo nan wasan me wasan shirka ne na mushrikai masu binnan ba ma maguzawa ba warjawa ake cewa wanda su ibada ce a wurin su wannan dodon to sai ka samu mutumin da yake musulmi mai la ilaha illallah ya tashi ya je kallo abin harina ba shi sha'awa musulmi ya sa fina-finan inda yana kallo ana rawa ana kiɗa a gaban gunki ana tsalle ana waƙe wani ma yana ƙoƙarin ya maimaita abin da ake faɗa bai san me ake faɗi ana wannan ko ba a yi to wannan duka sunna ce ta jahiliya muka buɗe wa kanmu ƙofofin su shigo mana to kuma duk bala'i da yake samun mutane to sakamakon waɗannan al'amura ɗin Allah ya tsare mu sannan yace wa ibadatul qubur da bautar kaburuka bautar kabari ta'zimul qubur da girmama kabari wal bina'u alaiha da gine-gine akan kabari wa ta'zimul amwat da girmama matattu wanda suka mutu suna cikin kabari wa na'u zalika da makamancin wannan kullu hadha kana ma'khudan min sunanil jahiliyyah duk wannan daga sunnar jahiliya ya faru malamai sun tattauna da maganganu akan ya aka yi bautar kaburuka ta dawo mutane ai mun karanta hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tsinuwa da Allah ya yi ga yahudu da nasara saboda sun rike kaburukan annabawansu a matsayin masallatai mun karanta wannan hadisi yawa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ai an hana wannan abu an daina shi to ya aka yi kuma wannan lamari ya sake dawowa shi sa masu bincike suna ta tambayar kansu yaya aka yi wannan abun ya sake dawo mutane bayan bincike mai tsawo malamai sun tabbatar da farkon mutanen da suka dawowa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bautar kabari da girmama makabarta da ba makabarta ba kai girmama kabarin matattu makabarta a gyara a kintsa kanta yayi da yawa wannan duk alheri ne ba matsala bane yawa tsaftacewa wuraren da mutane suke zuwa ne a dan abin na matattu abin nufi a mai da shi wurin ado ana sa tali yanzu kun ga an fara wannan abin ya fara shigowa mutane ta hanyar shi'a a yanzu a garuruwan da shi'a suke da karfi a cikin mutane in aka dan shi'a ya mutu sai su ce sai an yi tali akan kabarin sa akwai buƙatar shugabanni su sa hannu a hana waɗannan abubuwa in suka ci gaba za ku yi mamaki abin da yau a tarihi waɗanda suka dawo da mutane bautar kabari su ɗin ne waɗannan shi a rafida su ne suka dawo mutane malamin da kimiyya ya tafa ɗan wannan zance wasu mutane suna ɗaukar adawa ce da shi'a shi yasa yake faɗi magana ce ta tarihi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya babu wani kabari da ake girmama shi ake zuwa ake bauta a wurinsa haka sahabbai zamanin sayyidina abubakar haka ya kare zamanin sayyidina umar uthman ali radiyallahu anhu watannin hasan shekaru 20 na muawiya haka bayansa yazid ibn muawiya har dai aka tafi daular umawiya gaba ɗaya har ta kare ba a samu kabarin da ake bautawa ba ba a fara bautar kabari ba a mai da shi wani babban abu ana girmama shi a zo kan kabari a yi masa gini a yi masa ado sai a daular Abbasiyya. A daular Abbasiyya ma bitahdid akwai ta baiwar Allah doktora Su'ad Mahir wata bamusiriya ce. Ta yi rubutu ta yi bincike ita abin nan ce mai ake ce ma injiniyarin na building a ba civil ba na building ne yauwa to ita abinda ta karanta gine-gine na musulunci abinda ta karanta ke professor ce a wannan bangaren ta yi rubutu tana da mausu'a sunanta masajidu misr wa awliya'uha as-salihun masallatan misra da waliyanta salihai waliyan misra to akan wannan kai bincikenta tai wani rubutu ta maida tarihin gina kubba kun san kubba da kuma gine-gine dai da ake akan kabari ta maida shi cewa shi'a rafida su ne suka fara yin wannan wannan ba yar makarantar ibnu taymiya bace ba ruwanta ma da shi dan can waliyan misra take da abin to amma ta rubuta wannan cewa lalle abun shi'a aka fara samu a girmama kabari har a hankali aka koma ana bautawa wanda ke cikin kabari ya wane kai mana kaza ya wane kai mana kaza ya wane kai mana kaza ta lissafa irin waɗannan waɗanda aka fara yi da ta ambata cewa kubba ta farko da aka samu sunanta kubbatu salibiyya a shekara ta 284 zamanin khalifa al-muntasir billah shine lokacin da ya mutu sai mahaifiyarsa da ta haife shi ku ji wannan kissar yadda bakin abubuwa suke shigowa al'ummar musulmi shi mahaifiyar tasa shi khalifan babansa da ya gabace shi kafin ya mutu yana da ummu walad ai kun san ummu walad baiwa wadda ba mata ba ce amma ummu walad ce ma'ana bai kuyanga ce to rumiya ce yar kasar ruma ce kirista ce ya dauke ta a matsayin ummu walad to ita ta haifar masa shi al-muntasir har ya zo ya zama khalifa da ya zama khalifa lokacin da ya mutu sai uwan nan tasa ta ce a kawo mata gawar ɗanta a binne dama al'adarsu sun maida binne manya da khalifofi a cikin gidaje sai ta ce ita nata bayan an binne a gidan ɗan nan nata a gina masa ƙubba shi ne aka gina ƙunkun sun ƙubba ne ƙubba shi ne dom ba minaret ba a dom wannan mai haka babba sai ta ba da umarni a gina mata wannan ƙubba a kan kabarin ɗanta khalifa al-muntasir da ya rasu wannan matar mai bincike ta ce malamai sun tabbatar da wannan ita ce ƙubbar farko a tarihin duniya da aka gina ta a kan kabari shikenan sai ya zama an fara ɗaukar wannan kuma masu ba da shawara a fadar wannan khalifofin wannan shekarun dukkansu shi'a ne ta inda abin ya faro kenan ga ita kirista su kuma ne suka ce eh to me zai hana shikenan aka yi amma malaman da suka karanta hadisan can na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke aiki da shi babu daya da ya yarda da irin wannan abu a ce a yi shi a cikin lamarin musulmi na biyu bayan wannan akwai wani Isma'il As-Samani duk da cewa shi a rayuwarsa ya bar aƙidar shi'ancin to amma lokacin da ya rasu wasu masu girmama shi kafin ya rasu a kan waccan aƙida sun gina masa ƙubba shi ma akan a kabarinsa wani shi kuma a shekara ta 296 wani shi ne na biyu ta farko 284 shi ne ta wancan khalifa al-muntasir ƙubba ta uku da aka gina a kan kabari ita ce ta sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an wanda shi'a din dai su suka gina a Najaf a Iraki wani zai ce a to Ali tuntun ne ya rasu kwarai da gaske amma su suka kirkiri cewa wannan gurin kabarin Ali ne a shekara ta 317 goma sha bakwai aka kirkiri cewa wannan wurin kabarin Aliyu ne shine a ciki sai aka gina kubba har zuwa yau ana zuwa ana ruku'u ana sujada ana roko a gun wannan kabari to ne shine farkon abin da ya yadu kuma shikenan sai sufaye suka dauka a gina kubbar Sheikh Wani ibn Sheikh Wani a rika ziyara wuri kaza shikenan sufaye daga gun shi a suka dauko shikenan yanzu ya zama abin mamakin da a wasu wuraren ma in ka ce ba kyau kani baka da kyau Allah sauki wannan shine a dunkule tarihin wannan bayan nasa akwai na hudu akwai kubbar Muhammad ibn Musa al-Kadhim shi ma an masa kubba a shekara ta 366 shikenan kuma tun daga nan sai abubuwan suka yadu suka zama ba a mamakin su duk inda aka samu shi'a to za a samu girmama kabari kuma za a samu damar a daga hannu a roki wanda ke cikin kabarin nan ya wane kai mana kaza ya wane kai mana kaza wadannan al'amura ne kuma da kurukuru a cikin alqur'ani ya tabbata kiran wani wanda ba Allah ba a daga hannu a roke shi ya wane kai mana kaza malami tun kafin ibnu taymiya sun ce wannan aikin kafirci ne kafirci ne ka roki wani ba ka roki Allah ka ce dan darajar wane ba wannan sunan sa bid'a shi ake ce mata tawassuli amma a ce ya wane ba a faɗi Allah ba sai a faɗi na cikin kabari kai mana kaza kai mana kaza to wannan sunan sa shirka shirka babba da za ta sa mutum da wannan aikin ya zama ba musulmi ba Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idza hum min yushrikun sai Allah ya ce mai bayan wannan liyakfuru bima atainahu liyakfuru aga wannan nafsi ne akan cewa kiran wani wanda ba Allah ba kafirci fa idza rakibu fil fulki in suka hau jirgin ruwa in ya tashi zai fadi ko zai nitse ko makamancin wannan da'u Allah sai su roki Allah sai Allah siffanta abin da cewa mukhlisina lahu ad-din ashe roko a roki wani yayi wani abu addini ne mukhlisina lahu ad-du'a wannan du'a din addini ne mukhlisina lahu ad-din falamma najjahu amma yayin da ya tserar da su ilal barri zuwa ga sararin kasa ba ruwa ba idza hum yushrikun sai suka koma suna roƙon wani wanda ba Allah musa lokacin da mutum ke cikin bala'i yadda mutanen da suke yi in bala'in ya zo sai a koma zuwa ga Allah an san gaskiya to amma ana cikin nutsuwa sai kuma a hada Allah din da wani sai ce ai dama su waɗannan kananan alloli ne ana sa su a tsakani dan su kai mu zuwa ga ma na abudu mu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to shikenan kun ga a ƙarshe sai Allah ya ce li yakfuru bima atainahu dan su yi kafirci kaga ashe kenan wannan abin da aka aikata menene shi kafirci nan ba a ce kiran gunki da lata da uzza da sunan gunkin laraba ba a'a kawai shirka aka yi tilaki an kira Allah an kira wani sannan Allah madaukaki a wata ayar ne cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmis in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm alqiyamati yakfuruna bi shirkikum ko ba haka ba ne wala yunabbi'uka mithlu khabir wala yunabbi'uka mithlu khabir aga wannan yana nuna mana shi ma cewa waɗannan irin ayyukan shirka ce bautar wani wanda ba Allah ba ibnu aqil ɗaya daga cikin malaman mazhabar hanbaliya a shekara ta 513 ya rasu ibnu aqil kun ga shekara 513 kafin a haifi kakannin ma ibnu taymiya ke ko ba haka ba ne yayi magana akan sufaye ibnu al-jawzi a cikin talbisu iblis ya nakalto wannan magana daga ibnu aqil yake cewa ibnu aqil ya ce yayin da mutane suka jahilci shari'a ya tarkace wato jahilai ga magarin mutane suka jahilci shari'a, sai suka karkace daga bin hanyar shari'a, suka kirkiro wasu hanyoyi daban nasu suka kafa. Yace shine ta'zimul quburi wa ikramiha bima naha Allahu anhu aw bima naha anhu ash-shar'u, shine girmama kaburuka da karrama su da irin abubuwan da Allah ya hana a girmama kabari da shi, da kuma roƙon waɗanda suke ciki. Ibn Aqil yace wa hum indi bi hadha kuffarun, yace da wannan aiki da suke yi kafire ne a wurina. Inji Ibn Aqil, kun ga ashe kenan tun kafin su Ibn Taymiyyah wannan fahimtar ta Alkur'ani malamai sun yi ta. In dai an samu dalilin da yasa kaga magabata as-salafus salih, zamanin sahabbai, zamanin tabi'ai, ba su yi wannan maganar da za su ce kabari kaza kabari kaza, saboda babu ne ai. An fahimci abin? Suna nan akan nassin nan cewa ba a bautawa kowa sai Allah. Da aka samu waɗannan abubuwan su, musamman daular Banu Buwayhi ta Shi'a ce, aka zo daga nan aka samu daular Ubaidiyya, wanda asalin wanda ya kafa ta bai Yahudi ne, wanda suke kiran kansu daular Fatimiyya a Tunisiya ta fara, ta yi ƙarfi, suka koma kuma suka rinjaye har ga Misra. Shekaru su sama da 300 suna mulki a Misra, daular Ubaidiyya. Na sha baku labarin inda munasaba ta haɗe ɗin, a zamanin wannan cikin wannan tsakanin haramun ne a haifa maka ɗa ka sanya masa suna Abubakar ko Umar. Shekara 300 haka suka rayu a lokacin nan. Aka riƙa samun abubuwan bauta iri-iri, kaburuka da yawa. Akai da'awar akwai kan Sayyidina Hussein yana Misra, mutanen Sham sun yi da'awar shi ma na gurinsu, a Iraki an yi da'awar yana can, a Egypt har yanzu in ka je Egypt za a kai ka kabarin, sai a ce kabarin Hussein, inda wai kan aka binne a nan a ce kabarin waye, nan kabarin waye, nan kabarin waye, kuma babba daga ciki ba irin Badawi, Sayyidul Badawi. A wani malami yana cewa Allatu sanamun fawqal ardi wal badawi sanamun tahta al ardi, saboda abin yayi nisa ana yawan yi, ya shahara ko ina. La ta da uzza, a ina ka san su a kasashen Larabawa, a ina suke su, a ina ake ganin su, fawqal ardi ake ganin su, ana zuwa a kai musu ziyara, a yi ruku'u, a sujada. Irin waɗannan kuma su al-Badawi, a ƙirƙiro kabarin Shehu Abdul Qadiri, a yi waye duk waɗannan bayin Allah, wasu na kirki, wasu kuma dama can su ma irin waɗannan abubuwan suka yi, an binne su a ƙasa, mutane kuma su koma suna bauta musu. Ka riƙa jin tatsuniyoyi iri-iri, ka karanta littafin wannan na Yusuf Nabahani, Karamatul Awliya, kaga irin tatsuniyoyin da ya rika kawo, wani yayi mafarki da kaza, yaje yayi menene, ya roki kaza, shehun yayi masa magana, duk wannan sakamakon waɗannan al'amuran da aka ciso wa mutane. Sunanul jahiliya dakhalat fil islam, shikenan kun ga ababin aqaidinin da bauta aka koma cikin irin waɗannan abubuwan bala'o'i suka shigo wa mutane, har ya zama yanzu mai yaƙi da wannan ko mai cewa ba su da kyau ya ce kawai haramun ne a yi haka, bai ma ce shirka ba, bai ce wanda ya yi kaza ya aikata kafirci ba. Za a iya zuwa ƙone gidansa, za a iya zuwa a yi masa duka, a wasu wuraren iya faɗi irin wannan mace haka ne ko ba haka ba ne? Saboda me? Saboda ghurbatul islam, musulunci ya koma baƙon nan, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa musulunci zai koma baƙo kamar yadda ya fara a matsayin baƙo. Kaga mutum ya san ilimi amma yana tsoro ya faɗa, saboda yana tsoron abin da za a iya masa. Allah ya kyauta. Za ka waɗannan abubuwa, ‘ya’yan uwa musulmi, kiyaye su, a ci gaba da faɗakar da mutane, kar ka damu da me zai faru. Dama sunnar annabawa ce. Yau da safe muna darasi, Allah maɗauki yana faɗa cikin Alƙur'ani, uka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Da'iman indai akwai annabi ya zo wa mutane, to zai samu abokan gaba. Babu mai da'awa mai ilmantarwa, musamman wanda ya ce zai kira mutane zuwa ga tauhidin nan, kowa ya bar aqidarsa. Yanzu ka duba dai, in mutum zancen wani abu zai yi, za ga ana ta sha'awa, ko mai wa'azi ne daga ya dauko wa'azi akan mu'amala kaza haram ne kar a ci riba kar ai kaza yayi magana akan zina da sharrin ta da sauransu kowa na sha'awar ji wannan a takabbar amma daga an yi zantan aqida sai ga mutane ba kowa yake son yaji ba saboda za a ce wani ba daidai yake ba aqida kaza ba daidai kuma mutane ba sa so a faɗa musu waɗannan abubuwa Allah kyauta mana to a dage ayi hakuri yadda annabawa suka yi hakuri an kashe wasu an jefi wasu an kori wasu daga gida to haka sunnar tsarin take kai hakuri rahama ce ma ka zama akan wannan tsarin ma Allah ya zama ya sa sababin tafiyarka da barinka duniya a ce akan irin wannan aiki ne ba karamar rahama bace Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama to mu je sai ce kadhalika suwar yace haka nan hotuna ku duba hotuna yanzu yadda Allah jarrabi mutane da hoto motsi kadan kyas daga an hadu kyas ai ta tuturawa wannan tura wannan asa nan a makale wasu asa a jikin bango duka wannan jarrabawa ce Allah jarrabi mutane ba ma buƙatar wannan na farko dai ba zai kusanta ka zuwa ga Allah ba duk abin da ba zai kusantar da kai zuwa ga Allah ba da yin sa da barin sa mai wannan ne fi ko ta bangaren kar a ce maka ma haram kawai abin nan ba zai kusanta ni zuwa ga Allah ba bari in daina shi in an faɗi wani zai ce to ai akwai sabani ai ba haram bane je ka akwai wannan amma zai kusanta ka zuwa ga Ubangiji akwai wani abu da zai kusanta ka da shi ya kara maka na lada dukkan abin da ba zai kara maka lada ba ko ya kamata ka dauki cewa hasara ce yin sa gonda ka rubu da shi Allah kyauta mana yace wa raf'u suwar da daukaka hotuna sawa'un suwar mujassama garuruwan da farkon abin da zaka fara gani a garin hoton wani mutum mai tarihi a garin ido na Allah ya yawa da irin wannan garuruwan ko wani garin kana zuwa garin abin da zaka fara gani round about na farko shine ga hoton katam hoto in baka kira shi gunki ba ka ce mutumi to inda ka san an ce gunki zai ce ai bauta masa ake to a je ba a bauta masa amma dai gashi nan shine alamar garin shine babban abin da zaka gani ya fita ka girmama wannan mutum da shine ya kafa wai wannan tarihi ka zo garin sa koda a bayan sa an samu wani wanda shi ma ya kafa wani aikin tarihi to waɗannan abubuwan duka a cikin sunanil jahiliya ne suka rarrabo suka shigo wa mutane a wasu wuraren in akai hakan haka ake bauta musu menene tarihin dama shirkar farko da aka fara yi a jinsin dan adam baki daya ita ce ta zamanin annabi Nuhu a cikin me shi ma irin wannan din ne mutane masu tarihi malaman addini masu ilmantarwa masu wa'azi masu karantarwa masu dora mutane akan hanya da suka mutu shedan ya ba da shawara ga mabiyansu cewa in kuna son ku rika tuna waɗannan mutane to ai mutum mutumin su shikenan aka yi mutum mutumi aka je aka ajiye wadda wasu wa yahuf wa ya'uq wa nasr kowanne mutumin kirki ne ba sunan mutanen banza bane sunan mutanen kirki ne kamar da Ibn Abbas ya ambata sai aka tsara hoton mutum-mutumin su aka je aka aje kowanne a majalisar karatunsa inda ya saba ilmantar da mutane sai a zo a kafa shikenan daga mutum zai ce Allah sarki ba Allah nan shine kaza da ka iyayenmu da kakanninmu abun su suka karatu yanzu ba shi a hankali shedan sai ya zo sai ya ce ai in kuna son Allah ya amsu addu'o'in ku ko ya rika sauko muku da ruwa to ku rika roƙon Allah a gaban wannan kun ji sharri ku roƙi Allah amma a gaban waɗannan ku ce dan albarkacinsu shikenan sai aka rika yin wannan a hankali sai aka manta tawassulin da su sai aka koma su din ake bautawa wannan shine tarihin waddan wa suwa'an wa yaghufa wa ya'uqa wa nasra wanda Allah yake faɗa a suratul jinni kamar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan dai mun sha magana akan wannan zance don haka duk sharri na bautar gumaka asalinsa daga wannan harkar girmama hotuna din ne wa taqdisul ashkhas da tsarkake mutane kaga mutane sun koma maimakon girmama Allah da bautar Allah an koma girmama mutane za wani zai zo ya faɗi magana marar kyau dangane da Allah maɗaukaki sai a shiru wani hankalinsa ba zai tashi ba amma kana cewa shehu wani kaza to la'alla baka iya fita daga lungu unguwarku sai duka la'alla ma kisa saboda me saboda ana ganin girman wannan mutumin da ake girmama shi wani shi ake nufi da taqdisul ashkhas mutane suna girmama mutane ƴan uwansu sama da yadda suke girmama Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan bakin abubuwa ne na sunnonin jahiliya suka samu wuri a tsakanin musulmi wa i'ta'uhum بعض ما لله جل وعلا من صفات قوة إطائهم دكما باسو ونينكي قواني أبو نعبنا ألا مدوك كيني يتنشنت من صفات النصف فوفي باسو صفر ألا صفر ألا قوة إلمي قوة أيك الربوبية سيواني فيما ياي حلتا قوة ياسن قومي دكومي waɗannan abubuwan duk an yi su yanzu muna shaida da kowa a cikin mu nan yaji a zamanin yanzu kuma abun har an tsallake nan an dauki wani an ce mulkin duniyar ma shi ya baiwa Allah riko kada wani ya ce mun bai taba ji ba ina jin kowa ya ji wannan zance sai waɗanda suke kyamar su ji sun ce su tsoron su na Allah yayi yawan da ba za su iya jin wannan zance mutum da an ba su labari to ya isa wani yana ne ya ce wallahi shi ba zai iya jin wannan abin ba labarin ne da aka bayar ya isa wani ne a ce wai shi ya ba wa Allah rukun mulkin duniya to ga Allah ya gaji ya kasa ya zo yana neman tuba a wurin shi wannan wanda ya mutu 1975 Allah sauki wannan duka a babin taqdisul ashkhas daliban ilimi ko karanta littafin malamin mu sosai yana gaban mu a karatu mun same shi a Madina wani mutumin Senegal na sha baku labarin sa anan har littafin da ya rubuta Muhammad Ahmad Loh taqdisul ashkhas fil fikr as-sufi mujalladi biyu ne littafin zaka fa'idanta sosai sosai zaka san meye me ake a cikin harkar dariƙun sufaye din nan kasan mutumin Senegal ne ba aka ce bai san harkar waɗannan abubuwan ba to a kansa wannan yayin rubutu kuma ya samu matsaloli da mutanen ƙasar su sakamakon wannan rubutun da yayin littafin yana nan zaka iya download din sa ma online ka rubuta taqdisul ashkhas fil fikr as-sufi yau din nan kowa zai iya download ka fara karantawa za kuma ka fa'idanta yadda dan adam ya koma girmama dan adam dan uwansa ba wai zancen wai a kyale Allah ba a girmama shi ba a'a har an kai ga ana kaskanta ubangiji ana dore wani a kansa Allah sauke mana ya ku bayin Allah wannan magana da muke yi wallahi ba da wata manufa ta bata wani ne ko bata wasu ba wajibi mu tausaya ma ƴaƴanmu da jikokinmu in ba a samu a zamanin mu an faɗi waɗannan abubuwan cewa ba daidai bane yanzu musamman da ilmomin nan duk suna nan a sama ko da cassette ne ko video ko cassette audio yanzu duk sun zama tsohon yayi yanzu a waya za a ji kuma shi abin ba a cikin wayar bane da in wayar ta lalace shikenan ya tafi yana nan a iska ne haka da ka sake hawa wannan internet wannan website din wannan abin yana nan don haka ƴaƴanmu nan gaba za su zo su samu waɗannan abubuwan in ba su ji an taɓa cewa wannan abun ba kyau ba ko ga wani mataki da aka taɓa ɗauka a kan hana wannan abun ba to lokacin da aka dakatar da ilmomi ba a karantarwa an hana karatu an hana jin ƙur'ani da hadisi don ba tsammanin duk aka babu ba abin da zai hana ba abin mamaki ba ne duk nan gaba a kai ga irin wannan yanayi to ƴaƴanmu za su zo ba su taɓa jin cewa wannan abin ba kyau ba sai su ɗauka shi ne amfanin dama a riƙa faɗakarwa fadakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ajilan am ajilan Allah ya taimake mu to sai ke cewa wata'azimul madmumu shar'an da girmamawa wadda shari'a ba ta yadda da ita ba gashi nan ita ma ta yaɗu a tsakanin mutane girmamawa wadda shari'a ba ta yadda da ita ba durƙuso a gaisuwa sunkuyawa waɗannan abubuwan duk al'adu ne da baƙi ne a gun musulmi sun zama dole sai an yi su baƙon abu ne in ba a yi ba to duk waɗannan abubuwan suna cikin sunan da suka goyi mutane waɗanda sunan ne na jahiliya kuma al'ummomi sun karɓe su yace hadha kulluhu kana fi ahli aljahiliyyah wannan abun dukkanin sa ya zama akwai shi da a mutanen jahiliya kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata lamma qama alaihi as-sahabatu fi as-salati yayin da wata rana yana sallah sai sahabbai suka tsaya a kansa wa kana qa'idan alaihi salatu wassalam yana sallah a zaune sai suka tsaya yani salla qa'idan limaradin alamma bihi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya saboda rashin lafiyar yayin sallah a zaune su kuma sai suna sallar fa suke yi ba wani abu ba suna sallar su kuma a tsaye shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace kittum an taf'alu anifan dazunnan kun kusa ku aikata fi'la farisa war rum ku aikata abinda mutanen farisa da rum suke yi bi uzama'iha ga manyan su suna tsaye a kansu su kuma suna zaune ku duba kun ga wannan fa wannan abinda wani abun mamaki a ce ma an fadi cewa irin wannan abun ba kyau to duk wannan abu yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annasa sahabbai a wancan lokaci shi yasa yace innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idha salla qa'iman fa sallu qiyaman wa idha salla qa'idan fa sallu qu'udan ai akwai wannan riwaya liman an sa shi ne dan ya zama abun koyi ai koyi da shi in yana sallah a tsaye to kuma ku yi a tsaye in yana yi a zaune saboda larura to duk ku yi a zaune tare da shi saboda koyi kuke da limamin limamin ku kuma ga irin yadda yake saboda kawai kada a samu wannan surar ta kwaikwayon farisa da rumawa shi yana zaune su suna tsaye kamar masu gadi a kansa wannan surar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta bai yadda da ita bai hana to dan Allah ina ga sauran abubuwan da ake aikatawa mun taba magana anan dan saboda dai munasabar na kawo wannan zancen me hukuncin tsayawa akan shugabanni da malamai in suna karatu ko kaga wani yana karatu an tsaya da bakin gilashi haka a kansa misali malamai sun yi magana akan wannan na taba ambata mana cewa lokacin Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari ya kawo kissar sulhun Hudaybiyya da aka sulhun Hudaybiyya a lokacin da aka yi Al-Mughira ibn Shu'ba yana tsaye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi yazo zai tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rika sa hannu yana shafar gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alama ce ta girmama babba a gun Larabawa har yanzu tana nan suna yi in kana roƙon mutum ka ne masa magiya dan Allah kai hakuri ka yafe ni nema kuskure sai a kama gemun sa a shafa Urwatu ibn Mas'ud da yazo shine sai sa hannu zai kama gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roke shi shine Al-Mughira ibn Shu'ba yana tsaye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ana ce kar ka sake taba gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi yana ga dan me shi yana shirka zai taba gemu mai tsarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ana shi to Ibn Hajar yake cewa wannan abun yana nuna la'alla akwai wata kofa ta halaccin idan mutum babba yana zaune dan gadi dan kiyayewa a yi tsayawa a kansa inji Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗo ne la'alla ya zama dalili ga wanda suke din illa dai kar a yi tawassu'i a cikinsa sosai ni dai ba na ganin akwai lalurar yin haka kasancewar ya fi tona ma asiri wanda ake mai security mai kiyawa yana can a zaune a wani wuri ma ba a san me yake ba amma wannan wanda yake tsaye wani ma gengedi wata ran zai da an bar shi dai da yafi kar a ce na soki wani malami yau amma dai aslan in za a iya yi ba tare da wannan din ba gaskiya zai fi yau a ba da tsaro saboda halin da muke ciki daidai ne wannan an fara irin waɗannan abubuwan tun zamanin khalifofi lokacin da ake kashe a shigo masallaci a kashe khalifa mun ga da sayyidina Umar aka fara tun daga nan ya zama abinda malamai suka bada dama shi yasa har aka samu a samu masu gadi suna sallah akan doki duk irin waɗannan abubuwan ba abin ma lokacin idi misali dawwa amma ya zama misali haka a bar abu babu tsari din shi ma ba daidai bane sanan shine har yanzu uzurin in an zo sallar juma'a in an sa rai shugabanni za su shigo a bada wuri wannan ba bakon abu bane kuma ƴan uwa su daina jin in an ce da Allah tashi ko ma baya kada mutun ya ji zafi yawa a zamanin da ake ciki in babu irin wannan harkar security wani shugaban ma ba zai zo sallar ba kuma sai a iya samun wasu matsaloli waɗanda a zamanin yanzu komai zai iya faruwa ina sai a Madina shekara 8 kenan da suka wuce ta hanyar kamarori aka hango wani ya shigo ashe ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wuka ya lifi limami zai soke shi Allah ya sa aka hango shi to irin waɗannan abubuwan tunda a yanzu ana samun su ba matsala bane a dau mataki akan abin da ya shafi tsaro amma idan da damar da za a yi shi ba sai an tsaya akan mutum din ba babu laifi duk da cewa malamai kamar da kawo mana malam Ibn Hajar wasu sun nuna ba laifi bane yin hakan dan haka insha Allah babu rikici babu matsala akai Allah kyauta mana sai ce wa hadha alladhi dakhala fil islam fi umuri al aqaid wannan abin da ya shiga cikin musulunci na al amuran aqidu au wasa'il al aqaid ko kuma wasila ta zuwa ga aqida ko da ba shine aqidar ba wasila ce ta aqida mimma yaqdahu fi tauhid na abin da zai iya suka a tauhidin bayi au ya buffu shirka ko kuma ya watsa shirka ya yada ta fi hada a wannan yace mutanawwi'un kaseer yace nau'i nau'i ne daban kuma yana da yawa ma'ana nan misalai in yace zai kawo ba zai iya tsayawa kan takaitawa ba dole zai budada saboda yawan misalan ko yanzu muka ce zan bada misalai da yawa akan wannan sai mu fita daga cikin darasin mu amma kamar yadda an ambata mana wancan darasi da ya gabata a karanta littafin Iktiba'us Siratul Mustaqim na Malam Ibn Taymiyyah zaka samu fa'ida sosai akan ka'idoji dangane da koyi da wasu al'ummomi wanda ba musulmi ba yawa ka'idojin da ya kamata me ya kamata a cikin wannan abu ne wannan abu yake shiga ina ne baya shiga kuma me ya hukuncin abubuwan da misalai da dama da ya bayar wannan ma irin zamaninsa mu a zamaninmu abubuwan suna buƙatar wa'azi akan wa'azi lecture akan lecture karatu akan karatu rubutu akan rubutu littattafai akan littattafai dan a yi kokarin da za a fidda mutane daga tasirantuwa da irin waɗannan abubuwa wani ma bai san wani abin koyi da wasu bane shi kawai ya ɗauka ana yi zai irin ku duba harkar birthday din nan idan ya shigo wa mutane ko zagayowar ranar aure yanzu haka kawai ka ga sai a tashi a ce auren wane da wance ya zagayo sai a ta aika musu ko a zo a yi cake ana yayyankawa ana waɗannan abubuwa duk al'adun wasu ne suka shigo mana ana ambata mana kwanaki wai an fara binnan zagayowar kaciya da zagayowar yaye sai a yada gashi nan a Facebook na gani wata mata ta ne wa ɗan ƙawarta murna ranar kaciyarsa ta zagayo yau shekararsa ɗaya da kaciya wani kuma yaye an yi kati menene on your yaye duk wannan abun sakamakon waɗannan bakin abubuwan ne da suke shigowa mutane faɗakarwa dai suna da amfani da Allah ya kokari a nisanci dukkan abin da zai nisanta ka daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana faɗin waɗannan wasu zaka ji sun ce da Allah kun tsananta komai ku ce ba kyau so kuke wai sai an koma 7th century haka wasu ke cewa muna rayuwa a 21st century ku bari mutane su sake ba mu zo duniya don mu sake ba bawan Allah mun zo duniya ne don me don mu bautawa Allah kuma bautar Allah da me da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan in ba kai wannan abun ba ba wata matsala sai za ta tafe ka ba yanzu mu da ba mai dan Allah wani abu ne sami mu illa kawai a ce muku ko ƙauyawa ko yan ci baya wani kuma zancensa ne zai ta faɗa ba abin da ya dame ka tsayuwar ka fa gaban Allah ran kiyama ita ce tafi komai muhimmanci ya bawan Allah ba zancen me wane yace me aka ce a kanka ko menene matsayin da mutane suka dauke ka da shi a cikin society ne Allah ya kare mu to yace mana wali zalika don haka ne sannafa al-imam al-mujaddid rahimahullahu ta'ala musannafan khassan fi bayani masail al-jahiliya na fadi wannan labarin mako ne gabata ko to dan haka al-imam muhammad bin abdul wahhab al-mujaddid ya rubuta littafi na musamman shine musannafan musannaf ana fi littafi musannif mai littafi wanda ya rubuta to musannafan khassan ya rubuta littafi musamman fi bayani masail al-jahiliya wajen bayanin mas'aloli na jahiliya wa atala fihi an-nafasa ya budada sosai shine mana atala fihi an-nafasa mana ya tsawaita numfashi ana nufin ya buɗe mas'alar sosai yayi magana da fadi hatta balagat fihi aktsaru min 130 sura har sai da take ya kawo sura ɗaya ɗaya abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya abubuwa 130 da wanda malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo ya rasu a shekara ta 1206 na hijira yanzu kun ga shekara 200 da wani abu tsakaninmu da shi menene ya karu akan waɗannan al'amura da manzon Allah sai ya saba wa mutanen jahiliya akwai abubuwa da yawa yanzu suna nan an doro mana su sun shishigo to duk fa'idar bayani da ilmantarwa kenan dan a riskar da abin da babu shi cikin abin da yake ya dace da shi a hukunci a minas suwari lati kana alaiha ahlul jahiliyyati wa khalafahum fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kitabun matbu'un shi wannan littafi ne an buga shi walahu aktsaru min sharhi yana da sharhi sharhi da yawa shi kansa malam salih ali shege yayi masa sharhi shi mai wannan zancen yayi masa sharhi mai kyau mai fadi wata ranan Allah ya sare mana ma karanta shi kitab sunan littafin masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyyah wanda a cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da su kenan ya saba wa mutanen jahiliya min al-arab al-ummiyin na daga larabawa ummiyai wa ahli al-kitabi da kuma ahli al-kitabi wa nahwi dhalika da makamancin wannan fassala fi jami'il masail al-muta'alliqati bi dhalika ya budada sosai ya fassala yayi bayani daki daki a dukkan mas'alolin da suke da alaka da haka to ina ga mutsaya ana yace fa idan min al-manhaj al-muhim kun ga sai ya zama bude sabon abu ne duk da dai a cikin siyaki da yake magana ne akan mabiya manzanni mabiya sahabban manzanni mabiya mabiyan sahabban manzanni kullun su dage akan wannan manufar su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar wadancan bayin Allah sahabbai da tabi'ai nan musuluncin hakika yake a kowanne lamari in kuwa mutum ya bar kofarsa a bude zai karbi komai to zai karbi sunanil jahiliya gashi kuma fil islami sai ya auka cikin mutanen da Allah ya fi kin su a cikin bayinsa Allah mudike tsare mu daga aukawa cikin haka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik